الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukan wani dangi da yabo mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 20 ga watan al-Muharram shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 10 ga watan 10 shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatu Tahawiyya na Sheikhul Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama Al-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Maran lafiya idan baya iya zuwa ya dau ruwa yayi arwalla, to sai a kawo masa ruwan a inda yake yayi arwalla. In kuma kwata-kwata arwallar ce baya iya yi, to sai a kawo masa ƙasa yayi temawa yayi sallah. In ya zama kwata-kwata baya iya arwalla, baya iya temama, to haka nan zai yi sallah. Kamar yanda nassi ne na Al-Qur'ani, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Ubangiji ta'ala baya kallafa ma rai wani abu sai bakin gwalgwadon ikonta. Haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kafin Allah ya saukar da aya ta temawa, idan suna cikin tafiya babu ruwan da za su yi arwalla da shi, to haka nan suke yin sallah har aka kai lokacin da Allah ya saukar da aya ta temawa. Don haka a nan kenan marar lafiya idan ba zai iya zuwa ya je ya yi, sai a kawo masa ruwan ya yi. In an kawo ruwan ma ba zai iya yi, to sai a kawo masa ƙasa ya yi temama. In kwata-kwata temama ma ba zai iya yi, to haka nan zai yi sallah. Sai a faɗa masa lokacin sallah ya yi, ya yi sallah bakin gwalgwadon ikonsa. Na'am.
Hau da ake cewa hau, shi ya nuna za a yi sallah.
Wai kalima ta Hausawa da suke cewa hau ya fada ma mutum, ba komai ake nihi da hau, shine musiba. Allah ya kare mu, shine abin da ake nihi da hau, ma'ana musiba. Kamar misali, mutum ya fada cikin wani yanayi wanda bai dace ba, ita ko musiba kasancewar abu ce wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kafin ya halicci sammai da ƙasai da duk abin da yake tsakaninsu da shekara 50,000, Allah ya kaddara ma bayinsa duk abin da zai same su na daɗi da wahala. Kamar yadda yake faɗa a can cikin suratul Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Sai dai akwai abubuwan da lalle mutum shine sababin janyo ma kansa wannan musiba da bala'i. Akan abubuwa waɗanda suke na saba ma Allah, waɗanda akan abubuwa waɗanda suke na kauce ma hanya, wanda bawa yake samun kansa a ciki, to wannan galibi mutum shi yake janyo ma kansa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi, duk abin da ya same ka wato na mummunan al'amari to ka tabbata cewa kai ne ka janyo ma kanka kamar yadda yake wa ma asabakum min musibati fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer abinda ke samun ku na musiba bai same ku ba face a sababin abinda hannayen ku suka aikata dan haka kasancewar kalima ta hau da Hausawa suke faɗa shine musiba da bala'i na'am
bangaren mata ne suke da mutum ya aure haji sai ya yi tsada sai ya da waya ne da
wai dangane da awan amfani musamman a irin wannan lokaci shin yana cikin hani ko baya cikin hani kamar misali mutum ya sayi hatsi ko wake ko dawa ko bujiya ko abin da ya kama da haka ya aje idan ya yi tsada ya fitar da ya fito da shi ya sayar yin haka halak ne ba a kiran shi al-ihtikar iya abin da ake nihi da al-ihtikar shine sai abinci a dinkime a lokacin da abinci yake wahala yake tsada kuma dole a dawo ga mutum sai abin da ya yanka wannan kwata-kwata haram kamar lokacin da abinci yayi tsada jama'a suna cikin yanayi na gunci mutum ya baza kuɗi ya saye wannan abinci ya dinkime kuma dole a dawo sai abin da ya yanka wannan shine ake kira da al-ihtikar kacere kenan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ya hatakiru illa khabi kamar yadda hadisin yake cikin sahihu muslim azan Allah yace ba kowa yake yin ihtikar wato sai mai kuskure ma'ana madaukin zine wannan hadisi shi kadai ne hadisin da ya inganta amma duk sauran hadisin hadisan da suka zo akan wannan mas'ala na cewa duk wanda ya saye abinci ya aje shi in ya kai kwana 40 to ko sadaka yayi Allah baya karba da cewa duk wanda yayi dinkime abincin musulmi tsawon kwana 40 Allah zai jefe shi da cuta wato ta kuturta da kuma wato shine talauci wannan hadisi duk basu inganta ba don haka iya abinda malamai suka yi bayani game da shi al-ihtikar kenan sayan abinci a lokacin tsadar shi lokacin wahalar shi mutum ya dinkime kuma dole a dawo zuwa gare shi amma a irin wannan lokaci na kaka lokacin da abinci ko ina akwai shi wannan ba laifi mutum yakan iya saya ya aje idan ya tsara kudi ya fito da shi ya saya na'am bismillah wai sujada ta karatun alqur'ani shi mutum zai iya addu'a a ciki kwarai zai yi addu'a zaka iya roƙon bukatun ka na duniya da lahira don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa babu inda bawa yafi kusa da ubangijin sa sama da lokacin da goshin sa yake kasa manzo Allah yace ku yi addu'a ya cancanta a karɓo addu'ar wannan babu bambanci tsakanin sujada ta sallah da sujada ta karatun alqur'ani fitar da sallah daga lokacin ta haram laifi ne babba daga cikin manya-manyan laifuka dole mutum ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma wasu da cikin magabata sun tafi akan cewa in dai akan ganganci mutum ya bar sallah ta fita daga lokacin ta ya fitar da ita daga lokacin ta to ba maganar ya rama an gane ko iya abinda zai yi shine ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala cewa a gaba ba zai koma ba tare da cewa jumhurin malamai suna ganin cewa zai iya rama wannan sallah to amma magana mafi rinjaye saboda ita sallah Allah ya kayyade mata lokaci tana da farkon lokaci tana da ƙarshen lokaci don haka duk wanda ya fitar da ita daga lokacinta ba tare da wani uzuri ba to ba maganar yi kamar yadda wato malamai suka tabbatar da cewa iya wanda aka bashi uzurin wato rama sallah shine mutumin da bacci ya dauke shi har lokacin ta ya fita ko kuma mutumin da ya manta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nama ani salati aw nasiha aw nasiha fani yusalliha idza zakaraha fa inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihi aqimis salata li dhikri. Manzo Allah yake cewa duk wanda yayi bacci gabarin sallah ko ya manta ta, manzo Allah yace to a lokacin da ya tuna ko a lokacin da ya farka, manzo Allah yace sallace ta, domin Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'anin sa aqimis salata li dhikri, ka tsayar da sallah domin tunawa da ni. Dan haka anan suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya takaita ramuwar sallah ga waɗannan mutane guda biyu, mutumin da bacci ya dauke shi da mutumin da ya manta. Dan haka suka ce duk wanda yake tuni ya bar sallah da gangan har lokacin da ya fita, to ba maganar ramuwa. An gane ku? Dan su waɗannan guda biyun har ma a wani nassi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya manzo Allah yake cewa walai salaha kafaratun illa zalik, ba ta da wani kafara illa wannan kawai. Dan haka suka ce anan su kadai ne manzo Allah ya takaita cewa za su iya rama sallah, don haka duk wanda ya bar sallah da gangan har lokacin da ya fita, to ba maganar ramuwa. Laifinsa laifi ne mai girma, dole ya kyautata tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato bayani ya gabata akan wata gaba da malam ya zo mana da ita, wato shine bayani game da mas'ala ta al'arshi da kursi. Kamar yanda malam ke faɗa cewa wala arshu wal kursiyu haqqun, malam ke faɗa cewa gadon mulki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kujerarsa ta sarauta, wannan gaskiya ce wadda take matabbaciya. Dole ne mu yi imani wato da wannan gado wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta, wanda kuma kamar yanda bayani ya gabata duk a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya halitta ta farko shine al'arshi. Kamar yanda malamai suka tabbatar da cewa al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala ya riga yi alƙalamin kudura a wajen halitta, a ƙarƙashin hadisin da ke cikin sahihu Muslim, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara ma bayinsa duk abin da yake nihin kaddara musu kafin ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakankaninsu da shekara 50,000. Manzon Allah sai yake cewa wa kana arshuhu alal ma, tuntuni a lokacin nan al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala na kan ruwa. Don haka wannan hadisi yana tabbatar da cewa al'arshi ta riga ya alƙalamin kudura. Shi alƙalamin kudura a farkon da Allah ya halicce shi, Ubangiji ta'ala ya sanya shi cewa ya yi rubutu, ya ce ya Ubangiji na mi zan rubuta, aka ce masa rubuta duk abin da zai wakana har izuwa ranar kiyama. Alƙalami ya guda ne ya rubuta duk abin da Allah yake nihin kaddara ma bayinsa. Kuma kamar yanda bayani ya gabata, idan aka ce al'arsh wato shine gado na mulki, wannan kuma shine abu wanda yake sananne tabbatacce a yare wanda yake na larabci. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya hakaito mana fadar al-hudhud ga Annabi Sulaiman alayhi salam, lokacin da yaje yayyo masa rahutu ya kawo masa labari, yake cewa ahabtu bima lam tufidibi wajidtuka min sabadin bi naba'in yake, sai yake cewa inni wajadtu imra'atan tamlikuhu wa utiyat min kulli shay, sai yace walaha arshun azim, yace masa nazo maka wato na kewaye da sanin abinda kai Annabi Sulaiman alaihi salam baka san shi ba, sai yace nazo maka ne daga birnin Saba da wani labari wanda yake na tabbas. Yace a can birnin Saba yace na samu wata mata tamliku hun ita ke mallakar su, ma'ana ita take mulkar su, wa utiyat min kulli shay, wannan mata an ba ta duk wani abu wanda yake na kawa ta rayuwa, duk wani abin da mutum yake bukata a rayuwarsa ta duniya, to wannan mata ta hada shi. Sai ya ce kai bugo da kari, wala ha arshun azim, tana da wani gado wanda yake mai girma, wanda ya kai matuka a wajen mamaki. Kaga in aka ce al'arsh, kenan abin da ake nihi shine gado. Al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala gado ne wanda yake na mulki, kamar yanda yake cewa zula arshil majid, Ubangiji ta'ala shine ma'abucin gadon sarauta al-majid wanda yake mai girma. Kamar yanda yake fada, la ilaha illa huwa rabbul arshil karim, babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face shi Ubangijin al'arshi wanda yake mai girma. To wannan al'arshi gado ne wanda yake na mulki, kuma yana da kawahuwa wanda mala'ikun Allah su suke dauke da wannan gado, kamar yanda yake wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya, mas wanda suke dauke da gadan mulki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama su takwas ne. Kamar yanda kuma can yake fada, alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu, al'aya, mala'ikun da suke dauke da al'arshin Ubangiji subhanahu wata'ala da waɗanda suke gefinsa, yusabbihuna bihamdi rabbihim, suna tasbihi da yabon Ubangijinsu, in sun ce subhanallahi sai su ce wa bihamdihi. Kuma haka hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa kar ku fifita ni, an gane ku, akan wani annabi daga cikin annabawa. Kaman lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka samu ja'in ja tsakanin wani sahabi da wani bayahudi, shi bayahudin yana fifita annabi Musa alaihi salam akan dukkan annabawa, shi kuma wannan musulmi sai ya ce ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan annabi Musa, wannan sahabi sai ya husata sai ya maru wannan bayahudi. Sai aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi wannan bai hude ya kawo kara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake bada labarin cewa idan aka yi busa ta tashi a ranar alkiyama, manzon Allah ya ce ina ni ne farkon wanda kasa za ta dare ya dago kansa. Manzon Allah ya ce ina dago kai sai in ga annabi Musa yana rike da wato wata kafa daga cikin wato kafafuwan al'arshin Ubangiji. Manzo Allah ya ce bai sani ba shin annabi Musa ya riga yayi ne farkawa ne ko yaya ne. Kaga ash-shahid anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai tsaye ina farkawa sai in ga annabi Musa yana rike da kafa daga cikin kafafuwan wannan gado na mulki. Kenan kaga wannan yana tabbatar da gado ne wanda yake da kafafuwa. Kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake cewa an bani izinin na baku labari game da wani mala'ika daga cikin mala'ikun da suke dauke da al'arshin Ubangiji. Manzon Allah ya ce abinda ke tsakankanin wato kafadarsa, abinda yake tsakankanin kunnansa, kenan wannan shine ake cewa shahamatul uzun, fatar kunni wannan, da abinda ke tsakankanin atik nan, daga nan kenan zawwa nan. Manzon Allah ya ce tafiyar shekara 700, masiratu 700 an, tafiyar shekara 700. A shahid anan mala'ika ne daga cikin mala'ikun da suke dauke da wannan gado na mulki. Ubangiji ta'ala ya ba manzon shi izinin cewa ya ba mu labari game da wannan mala'ika. A takeice dai in an ce al'arshi, abinda ake nihi gado na mulki, kuma wannan al'arshi yafi komai girma, kamar yanda bayani ya gabata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa inda zaka dunkule saman bakwai da kasan bakwai duk girman su ka dangana su izuwa kujera ta mulki ta Ubangiji subhanahu wataala al-Kursi, tamkar ka dau zobe ne ka jefa a cikin sahara. Sahara gaba ɗayan ta ita ce girman kursi, saman bakwai da kasan bakwai sune gulgudan girman wannan zobe. Kuma ita kursiyu duk girmanta inda zaka danganta izuwa girman al'arshi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tamkar zobe ne da aka jefa a cikin sahara. Don haka sai manzon Allah yace al'arshi ba wanda ya san gulgudan girmansa face Ubangijin da ya halicce shi. Shine annabawan yace wal arshu wal kursiyu haqqun, gadan mulki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kujerarsa ta sarauta haqqun malan yace gaskiya ne wa huwa mustaghnin 'anil arshi wa ma dunahu Ubangiji ta'ala mawadaci ne game da al'arshin sa da duk abin da yake koma bayan sa Allah ya halicci al'arshi gado ne nashi na mulki amma dan cikar mulki ba dan yana bukatuwa zuwa hawan gada girman Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce haka haka nan ita kursiyu da Allah ya halicci wannan kujera ta mulki ya halicce ta ne domin nuna cikar mulki amma ba dan yana bukatar ta ba shine malam sai yace muhibun bi kulli shay'in wato Ubangiji ta'ala ya kewaye da dukkan komai komai da ka sani Ubangiji ta'ala ya kewaye da shi ka sani da kudura da komai kamar yanda yake fada wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita dukkan abin da ke cikin samai bakwai da kasai bakwai mallaka ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala halittun sa ne kuma bayin sa ne sai yace Ubangiji ta'ala ya kasance ya kewaye game da dukkan komai shine malam yace muhibun bi kulli shay'in Ubangiji ta'ala ya kewaye da dukkan komai wa fawqahu kuma Ubangiji ta'ala shi yake sama da kowa da komai kamar yadda yace wa huwa al-qahiru fawqa ibadi da fadar sa ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maru kuma nan malam yana tabbatar mana daukakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan al-arshin sa kamar yadda nassi ne na alqur'ani ya wuce a lissafa kuma hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbata akan al'arshin sa kuma fitira ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya halicci bayin sa kowa da Allah ya halicce shi ya san inda Ubangijin sa yake matukar ba a canza masa wannan fitira kamar yanda wato wani sahabi ya mari kuyangarsa wadda take masa kiwo akan sakaki da ta yi kirkici da ya warci wata tinkiya a lokacin nan ranshi ya baci sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin cewa yayi laifi bai kyauta ba me ya kamata yi sai ya zo ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi kaji abin da yake kana amma wannan bai watawa abinda nake so na sakauta mata da shi shine in yantar da ita manzo Allah yace masa kafin ka yantar da ita zo mun da ita na binciki imaninta da aka zo da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye ta yace aina Allah a ina Allah yake sai tace Allahu fis sama tace Allah a sama yake sai yace ni ko wane ne sai take ce masa kai manzo Allah ne manzo Allah sai yace fa a hakika ha fa innaha mu'mina manzo Allah yace maza yantar da ita mu'mina ce to kaga tana kan fitrar ta san inda Ubangijin ta yake shi yasa muka yi misali muka ce ka tambayi kurma a ina Allah yake ko kuma ka ce kurma ya rantsi maka ina zai nuna sama zai nuna maka ba zai nuna kudu ba ko arewa ko gabas ko yamma ko kasa a yatsa yake dagawa sama ya nuna maka cewa ga inda Ubangijin shi yake da shi yake rantsuwa kuma wannan al'amari ne wanda ya wakana a gabana wasu mahaukata ne guda biyu ɗayan sai yake nuna ma daya wannan itaciya ta dogon yaro sai yake ce masa wannan menene to shi sai yake tsammanin cewa ko sama yake nuna masa shi kuma sai yace masa Allah ne sai yace a'a wannan yafi ni hauka shi a farko abin da yake nuna masa wannan itaciya shi kuma a iya tsammanin shi sama yake nuna masa kaga yana kan fitrar shi ya san inda Ubangijin shi yake haka wato wannan Imamul Haramai Abul Ma'ali Al-Juwayni wani malami ne daga cikin manya-manyan malamai magabata sai dai Ash'ari ne aqidar shi aqida ce Ash'ariya ba aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a su kuma sun kore daukakar Allah subhanahu wata'ala akan al'arshi su a iya aqidar su Allah yana ko ina shi kuma wannan ya saba ma alqur'ani ya saba ma sunna Allah a sama yake ya daukaka akan al'arshin sa kamar yanda ya bada labari amma sanin shi da kudurar shi yana ko ina yana sane da kowa yana sane da komai yana da iko akan kowa da komai amma da zatin shi ya daukaka akan al'arshin sa to sai yake tambayar shi yake cewa mallam ina da wata matsala a warware min ita yace in ina addu'a yace babu inda zuciyata take fuskanta faci a larshi sama a lokacin nan mallam ya rikice ya kasa bashi amsa darasin da aka tashi kenan saboda kaga fidira ce wanda Allah ya hadici bayin sa cewa kowa ya san inda ubangijin shi yake ubangiji subhanahu wataala ya daukaka akan al'arshin sa shine anan mallam yace wa fawqahu ubangiji ta'ala ya daukaka akan al'arshin sa wa qad a'jaza 'anil ihabati khalqahu ubangiji ta'ala ya gaji yadda bayin sa game da kewayewa da sanin lamarin sa kamar yanda yace wala yuhibuna bihi ilma a cikin suratu qaha ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhibuna bihi ilma kamar kuma yanda ya koma fada a cikin suratul baqara wala yuhibuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha shine sai mallan yace wa naqulu inna allaha takaza ibrahima kalila muna fada cewa lalle ne ubangiji subhanahu wataala ya mai da bawan sa annabin sa manzon sa ibrahima alaihi salam matsayin badadi ne nashi lafazin khalil an ciro shi ne daga khulla in aka ce khulla badadanta kenan cikar so da kauna kenan san da yake ta jiki gaba ɗaya ya ratsa jini ya ratsa tsoka ya hada ko ina shine ake kira da khulla to ubangiji subhanahu wataala ya mai da manzon shi ibrahim alaihi salam cewa shine badadin sa kamar yanda yake fada a cikin suratul nisa ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا هذا هو محل الشاهد واتخذ الله ابراهيم خليلا ونجي تعالى يا ميد النبي ابراهيم عليه السلام متصين بدادن سني to wannan matsayi da Allah ya kai annabi ibrahim alaihi salam ya kai manzon shi fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yanda yake fada a cikin hadisi ingantacce manzon Allah yake cewa inna allaha takhazani khalilan kama takhaza ibrahima khalila kusan da cewa ubangiji na ya maida ni matsayin badadin shi nake kamar yanda ya maida annabi ibrahim alaihi salam cewa badadin sa ne manzon Allah yake cewa walau kuntum muttakhizan minan nas khalilan latakhadhtu ababakar khalila yace inda a cikin jama'a zan iya maida wani a matsayin badadi na manzon Allah yace wallahi da na maida abubakar shine badadi na to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala ya maida shi matsayin badadin sa don haka dai a takeice mun yi fadakarwa kamar yanda wasu suke fada suke cewa ibrahimu khalilullah wa muhammad habibullah sai su ce kuma wa musa kalimullah to wannan kuskure ne naka ce annabi ibrahim khalilullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce habibullah domin khulla tahi mahabba khalil yahi habib don haka in ka tsaya akan haka kenan ka fifita matsayin annabi ibrahim alaihi salam akan matsayin annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam to wannan matsayi da Allah ya ba annabi ibrahim ya ba annabin sa muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka kuma wannan matsayi da mallan ya fada yace wa kallama allah musa taklima muna fada cewa Allah ya zantar da annabi Musa zance domin sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wataala yin zance kamar yanda bayani ya gabata ubangiji ta'ala ba kurma bane ba kuma ba bebe bane yana zance don haka ya aibanta waɗanda suke bautar abinda baya magana kamar yanda yace alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin waɗanda suka maida maraki cewa shine Allah su mutanen annabi Musa alaihi salam lokacin da annabi Musa ya tafi miƙati ubangiji ta'ala yake musu rarauka yace alam yarau annahu la yukallimuhum shin yanzu ba sa ganin Allah nasu da suke bautawa baya musu zance kuma wala yahdihim sabila kuma baya iya shiryar da su zuwa tafarki kuma haka a cikin suratul faha ubangiji ta'ala yace afala yarauna alla yarjiu ilaihim qawla shin wai ba sa gani Allah nasu in sun masa magana baya maida musu amsa? Kaga rashin yin magana bebanci wannan sifa ce ta tawaya, yin zance sifa ce ta kamala, duk wata sifa ta kamala ta cika da batsewa Ubangiji Ta'ala shi ya fi cancanta da ita. Don haka dai a takaice Ubangiji Ta'ala yana zance zance wanda ya dace da girmansa, ya yi zance a baya, yana zance iya lokacin da ya so kuma yanda ya so. Wani zancen sai a ranar kiyama Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai yi shi kamar yanda bayani ya gabata. To shine a nan malam ya ce muna faɗa mun yi imani mun tabbatar da cewa wa kallamallahu Musa ta kalima, Ubangiji Ta'ala ya zantar da annabi Musa zance ba tare da wani tsani na mala'ika. Ubangiji Ta'ala ya ji yadda annabi Musa zancensa. To wannan matsayi da Allah ya kai annabi Musa ya kai annabinsa annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam a daren da aka yi miraji da shi aka tafi saman bakwai da shi. Ubangiji Ta'ala ya yi zance da shi ba tare da wani tsani na mala'ika. Shi ne malam ya ce muna faɗar haka imanan, wato don yin imani wa tasdiqan da gaskatawa wa tasliman da miƙa wuya ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Yana shi ne za mu tashi wato gaba ta gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nu'minu bil mala'ikati wan nabiyyin wal kutubi al-munazzalati 'ala al-mursalin wa nashhadu annahum kanu 'ala al-haqqi al-mubin. Wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minin ma damu bima sha'a bihi an-nabiyyu mu'tarifin wa lahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin wa la naqulu fi Allahi wa la numari fi dinillah wa la nujadilu fil Qur'an wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin fa'allamahu sayyidal mursalin Muhammadan sallallahu alayhi wa ala alihi ajma'in wa huwa kalamullahi ta'ala la yusawihi shay'un min kalamil makhluqin wa la naqulu bi khalqihi wa la nukhalifu jama'atal muslimin wa la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahilla wa la naqulu la yadurru ma'al imani dhanbun liman amila. Malam Allah ya ji kansa wato na faɗa cewa wa nu'minu bil mala'ika, malam ya ce muna gaskatawa da mala'ikun Allah Subhanahu wa Ta'ala, mun yi imani mun tabbatar da cewa akwai wata halitta ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala mai suna mala'ika. Wato su mala'iku runduna ce daga cikin rundunonin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wanda kuma babu wanda ya san adadinsu in banda Ubangijin da ya halicce su. Kamar yanda yake faɗa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, ba wanda ya san wato rundunar Ubangijinka face shi da ya halicce su. Sannan su mala'iku Ubangiji Ta'ala da ya halicce su ya ba su kudura, ma'ana karfi akan wato duk wani abu wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya wato Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake ne, ma'ana Ubangiji Ta'ala ya ba su kudura wadda take ta musamman. Don haka mala'ikun Allah Subhanahu wa Ta'ala a cikin ɗan lokaci takaitacce sukan yi abin da inda a ce wani zai yi wannan abu to tun farkon duniya har zuwa ƙarshen ta ba zai iya ba. Kamar yanda wato Ubangiji Ta'ala ya ambata mana a can cikin suratul Sajida, mala'ikun shi sukan sare tafiya a cikin yini guda, tafiyar da ta kai tafiya ta shekara. Lokacin da suke hauhawa da ayyukan bayi zuwa sama, to tafiya ce ta wajen shekara dubu, amma a cikin yini ɗaya mala'ikun Allah suke yin ta. Kaga wannan kudura ce ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala wanda ya ba su. To don haka kasancewar su mala'iku Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce su da wani sinadari wanda ya sha bamban da sinadarin da Allah ya halicci mutum da sinadarin da Allah ya halicci aljan. Kamar yanda hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, hadisin na cikin sahihu Muslim, riwaya ta Aisha Allah ya kara mata yadda, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa khuliqatil mala'ikatu min nur. Manzon Allah ya ce mala'iku an halicce su ne daga haske. Sai ya ce wa khuliqal jannu min marjin min nar, shi ko aljan an halicce shi ne daga tsantsar wuta. Kamar yadda Allah ya faɗa, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marjin min nar. Kamar yadda ce yake cewa wal janna khalaqnahu min qablu min naris samu, shi ne ya ce wa khuliqal jannu min marjin min nar. Maza Allah ya ce aljan an halicce shi ne daga tsantsar wuta. Sai ya ce wa khuliqa adamu mimma wusifa lahu, shi ko annabi Adam an halicce shi daga abinda aka siffanta muku, ma'ana abinda Allah ya faɗa muku a cikin Alkur'ani cewa annabi Adam an halicce shi ne daga ƙasa. Kaga kenan a nan me muke so mu fahimta, sinadarin da Allah ya halicci mala'iku ya sha bamban da sinadarin da aka halicci aljan, haka nan sinadarin da aka halicci dan Adam. Su mala'iku daga haske Allah ya halicce su. Don haka a bincike na kimiyya, haske shi ne ya fi komai wato sauri a duran ƙasa, babu abin da ya kai haske sauri. Don haka mala'ikun Allah suka fi komai wato saurin tafiya. Sannan kaga shi aljan Allah ya halicce shi daga tsantsar wuta, shi daga tsantsar wuta Ubangiji ta'ala ya halicce shi, ta cicciyar wuta wadda babu ma hayaki a cikinta, shi ne marij. Sannan shi kuma ɗan Adam an halicce shi ne daga ƙasa. Sannan su mala'iku da Allah ya halicce su bayi ne wanda Allah ya hore su kawai domin yi masa da'a, wanda mala'iku daidai da kyautawar ido ba sa saba ma Ubangijinsu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ambata mana haka a cikin suratul anbiya da kuma can cikin suratul tahrim. Ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratul anbiya, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وبنجي تعالى كيف فدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, wato mushrikai na faɗa cewa Allah ya riƙe ƴaƴa. Su wane ne ƴaƴansa? Wai mala'iku ƴaƴa mata ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna uluwan kabira, sai ya ce subhanahu tsarki ya tabbata gare shi game da riƙon ƴaƴa, domin wanda yake buƙatar ƴaƴa sai wanda yake gajiyayye. Ubangiji ta'ala ko mawadaci ne, me zai yi da ƴaƴa? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sai ya ce bal ibadun mukram, bari dai su mala'iku bayi ne nashi waɗanda suke masu daraja, masu matsayi a gunsa. La yasbiqunahu bilqawli, ba sa rugayar Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da wata faɗa, ma'ana ba sa faɗar wata faɗa kafin Allah ya ce su faɗa. Sai ya ce wa hum bi amrihi ya'malu, su mala'iku da umarnin Allah suke aiki, ba sa gaban kansu. Kaga wannan yana nuna mana mala'iku bayi ne na Allah, waɗanda suke masu tsantsar da'a, wanda ba sa saba ma Ubangijinsu. Haka can Ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratul tahrim, alaiha mala'ikatun gilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, akan wannan wuta da Allah ya tanada wadda zai jefa kafirai a ranar kiyama da munafikai. Ubangiji ta'ala ya ce akwai wasu mala'iku waɗanda suke masu tsananin kamu, su ne zabaniya. Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan mala'iku la ya'suna Allaha ma amarahum, ba sa saba ma Ubangijinsu game da abin da ya umarce su. Wa yaf'aluna ma yu'maru, kuma abin da aka ce su yi shi suke yi, ba sa gaban kansu. Don haka su mala'iku bayi ne waɗanda suke masu tsantsar da'a ga Ubangijinsu. Sannan kuma su mala'iku ba sa ci ba sa sha kamar yadda muke ci muke sha, kuma ba sa aihuwa. haka Allah ya halicce su. Kuma kamar yadda muka yi bayani a baya cewa Ubangijin da ya halicce su shi kadai ya san adadin su, kamar yadda ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, ba wanda ya san adadin rundunar Ubangijin ka face shi. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi ingantacce, hadisin da ke bayani game da Isra'i da Mi'raji, manzon Allah ya ce a daren da aka tafi da ni zuwa sama, manzon Allah ya ce lokacin da muka isa saman bakwai, manzon Allah ya ce an nuna mun wani masallaci wanda ake kiran shi Albaitul Ma'mur, wanda Ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa da shi a cikin suratu Tur, yake cewa wal baitul ma'mur, rantsuwa nake da baitul ma'mur, masallaci ne wanda Allah ya halicce shi a ran da ya halicci sama da ƙasa, kuma wannan masallaci manzon Allah ya ce yana daidai da Ka'aba, daga can setin Ka'aba yake. Wannan masallaci manzon Allah sai yake tambayar Jibrilu, yace wannan kuma menene, sai aka ce masa baitul ma'mur. Jibrilu alaihi salam ya faɗa masa yace wannan masallaci tunda Allah ya halicci duniya a kowane yini mala'ika 70,000 suke ziyarar wannan masallaci kuma ba sa dawowa. Wannan 70,000 in ta ziyarci wannan masallaci ba ta dawowa, kuma gobe ma wata 70,000 ce tunda Allah ya halicci duniya har zuwa kiyama. Kaga wannan hadisi ne yake nuna mana cewa yawan mala'iku adadin su ba wanda ya sani face Ubangijin da ya halicce su. Sannan kuma akwai hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abatis sama'u wa huqqalaha an ta'ifa, wato sama ta yi nishi, manzon Allah yace kuma ya cancanta ta yi saboda nauyin da take dauke da shi. Lafazin al'aqi wato shine kamar nishi, yanda in an labta kaya akan misali raguni, zaka ji kaya wannan iccen da ake sawa kamar yana kara, shine ake kira da al'adi. Shine manzon Allah yake cewa sama ta yi nishi kuma ya cancanta ta yi. Manzon Allah yace a cikin sama babu inda zaka dura yatsa hudu face akwai mala'ika na sujjada ga Ubangiji subhanahu wataala. Gurbin yatsa hudu a cikin sama gabaɗayanta duk girmanta babu, inda zaka dura yatsa hudu face akwai mala'ika wanda yana bautar Ubangiji subhanahu wataala. To dan haka su mala'iku dole ne mu yi imani da su, ko da idanunmu ba sa ganowa dole ne mu yi imani. Imani da mala'iku yana daga cikin imani da gaibi, an gane ko? Rashin ganin abu wannan ba zai sa baka karyata. Yanzu anan a cikinmu kowa ya tabbata a cikin gangan jikin shi akwai rai wanda muke rayuwa da shi, to amma mun taba ganin shi da idanmu? Ba mu taba gani, amma mun yi imanin cewa akwai rai wanda muke rayuwa da shi. To haka rashin ganin abu baya hana mutum ya gaskata da shi, don haka mun yi imani akwai mala'iku na Ubangiji subhanahu wataala, kuma mun yi imani da su jumlatan wa tafsila. A jumlace mun yi imani da duk wasu mala'iku daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wataala, sannan kuma bi tafsil mun yi imani da mala'ikun da Allah subhanahu wataala ya ba mu labari, da wanda manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya ba mu labari. Daga cikin mala'ikun da Allah ya bayyana mana sunayensu akwai mala'iku guda uku, biyun Allah ya ambace su a cikin Al-Qur'ani, ɗayan kuma sunan shi ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda Allah ya ambata mana a cikin Al-Qur'ani daga cikin manyan mala'iku akwai Jibrilu alaihi salam, sannan akwai Mika'il, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mika'ila fa innallaha aduwwan lil kafirin. A waɗannan ayoyi guda biyu Ubangiji ta'ala ya ambata mana waɗannan mala'iku manya, daga cikin su Jibril alaihi salam da kuma Mika'il. Na ukun wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata shine Israfil, kamar yadda yake cikin hadisi ingantacce. Waɗannan mala'iku uku gaba ɗayan su Allah ya wakilta su ne game da abin da yake rayuwa ta jama'a, shi Jibrilu alaihi salam mala'ika ne wanda Allah ya wakilta shi gaba da kawo sakon wahayi zuwa annabawa da manzali, kamar yanda shi Jibrilu alaihi salam shine ya saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin ash-shahid nazala bihi ar-ruhul amin, wanda ya sauka da wannan alqur'ani gare ka shine ar-ruhul amin. Allah ya ambaci Jibrilu alaihi salam da cewa ar-ruh, domin shi yake saukar da wahayi, shi kuma wahayi shine sababin abinda zukatan bayi suke rayuwa, domin zukata ba sa rayuwa sai da wahayi. Duk wanda wato bi shaki wahayin alqur'ani da sunna to zuciyarsa matattaci, dan haka alqur'ani da sunna sune suke rayar da zukatan bayi. Dan haka aka ambaci Jibrilu alaihi salam cewa ar-ruhul amin, kuma can haka Allah na fada a cikin suratul nahl kul nazzalahu, wannan yake cewa a can da yake cewa kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin, ce da su wanda ya saukar da wannan alqur'ani gare ka shine ar-ruhul qudus, ma'ana Jibrilu alaihi salam. Dan haka wahayin gaba ɗaya Allah ya ambace shi da cewa ar-ruh, kamar yadda yake cewa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman, saboda shi wahayi da shi ne zukata suke rayuwa. Kaga kenan shi Jibril alaihi salam aikin sa shine abin da ya shafi rayuwar jama'a, ma'ana rayuwar zukata, domin shi yake saukar da wahayi. Shi ko Mika'il alaihi salam shine mala'ikan da Allah ya wakilta game da saukar da ruwan sama da tsuro wanda yake fitowa daga cikin ƙasa, wanda gangan jiki na ƴaƴan adam baya rayuwa dole sai ta hanyar abinci, kamar yadda ubangiji ta'ala gabanin manzon shi sallallahu alaihi wasallam babu wata rai da Allah ya sanya mata gangan jiki wanda bata ci bata sha, kamar yadda yake wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin, a lokacin da mushrikai suke cewa mali hadar rasuli ya akulu ba'ama wa yamshi fil aswa, me yasa wannan manzo yake cin abinci kuma yana zuwa kasuwa kamar yadda muke zuwa kasuwa? Ubangiji ta'ala ya maida musu martani yace wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am, ai ba mu taba halitta ma manzannin da suke gabanin shi gangan jiki wanda ba sa cin abinci, dan haka kenan ta hanyar ci da sha gangan jiki yake rayuwa, ba yanda za a yi dan adam ya kai labari matukar baya ci baya sha. Dan haka kenan shi Jibrilu alaihi salam Allah ya wakilta shi game da abin da ya shafi saukar da ruwan sama da kuma fitar da tsirrai daga cikin ƙasa. Shi kuma Israfil alaihi salam ubangiji ta'ala ya wakilta shi game da busa a cikin kaho domin tashin alkiyama, idan yayi wannan busa gaba ɗaya dukkan halittun da suke mace gaba ɗayan su za su tashi, shi zai yi busa wadda sauran halittun da suke raye su mutu, sannan kuma ya yi busa wadda take ta tashi. To waɗannan mala'iku guda uku wannan sunansu ya tabbata a cikin alqur'ani da sunna, sannan daga cikin mala'ikun da Allah ya ambata mana sunayensu a cikin alqur'ani akwai mala'ikan da ake kiran shi da suna malakul maut, mala'ikan mutuwa, haka sunan shi yake, kamar yadda ubangiji ta'ala yace qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, ce da su wanda ke karbar rayuwar ku in ajalin ku ya kai shine mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi game da ku. To dan haka cewa Azra'ilu shine mala'ikan mutuwa wannan babu dalili daga cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bayyana cewa mala'ikan mutuwa sunan shi Azra'il, sai dai a cikin Isra'iliyat waɗannan kissosi waɗanda su kuma ba za a kasgata ba, ba za a karyata ba, sai dai a bar su kamar yadda suke, in sun dace ma alqur'ani mu kasgata, in ba su dace ba in yaso mu kyale su haka kada mu karyata, kada mu kasgata, kada mu karyata, domin kar a je ka kasgata kuma yana daga cikin abin da suka canza suka kara, kuma kar a je ka karyatar da shi kuma ya zamanto yana daga cikin gaskiyar da Allah ya saukar, dan haka manzon Allah yace kar ku kasgata su kuma kada ku karyatar da su, ku bar dai labarin kamar yadda yake. to dan haka kuma akwai mala'ikan da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya wakilta shi game da gadon wuta. Wannan mala'ika sunan shi Malik, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ambata mana a can cikin suratul Zukhur, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Yan wuta a lokacin da azaba ta yi azaba za su ringa kira su ce, ya Malik, roƙa mana Ubangijinmu, liyaqdi alaina, roƙa mana Ubangijinka domin ya kashe mu muhuta. Qala innakum makithun, Ubangiji Ta'ala sai ya ce da mala'ikan, faɗa musu innakum makithuna, lalle ku masu ci gaba da zama ne a cikin wuta. Sababin laqad ji'inakum bil haqqi, domin mun zo muku da gaskiya. Walakinna aktharakum lil haqqi karihun, sai dai mafi yawan ku masu kin gaskiya ne. To dan haka waɗannan mala'iku Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya bayyana mana sunayensu. Kuma daga cikin mala'ikun Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bayyana mana ayyukan da ya dora ma wasu, kuma kamar yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana, kamar yadda muka yi bayani kenan, akwai mala'ikan da Allah ya wakilta shi game da isar da wahayi zuwa ga manzanni, shine Jibrilu alaihi salam. Sannan akwai wanda aka wakilta shi game da kula da ruwan sama da tsiran da yake fitowa daga cikin ƙasa, shine Mika'il alaihi salam. Sannan akwai wanda Allah ya wakilta shi game da busa a cikin ƙaho domin tashin alkiyama, shine Israfil. Sannan akwai mala'ikan da Allah ya wakilta shi game da karɓar rayukan bayi, shine kenan malakul maut. Sannan akwai mala'ikan da Allah ya wakilta shi game da duwatsu, wanda shi kawai kula da duwatsu Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya wakilta shi. Kamar yadda hadisi ne ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya tafi zuwa birnin Ta'if domin ya tallata musu musulunci, ya nemi ganawa da manyansu, suka gana, suka ki karɓar wannan musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tallata musu. Maimakon su bar shi ya koma hakanan, sai suka hada shi da waɗanda suke wato tsagerun gari da yara kankana, aka hada shi suna jifansa da duwatsu, sai da ya kai dugadugan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato suna jini, ran shi a ɓace, manzon Allah ya sunkuya kai, tafiya kawai yake ya sa gabansa. Sai da ya zo wani gu a kan hanyar shi ta dawowa Makka, a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, fa idza ana bi sahabatin qad adallatni, manzon Allah yace sai ga wani girgije ya mun inuwa, ya mun rumfa. Manzon Allah yace, fa nazartu, sai na daga kaina na kalla, fa idza fiha jibrilu, wato sai ga jibrilu alaihi salam, fa nadani, sai kiraye ni, sai yace, inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka, lalle Ubangijinka ya ji fadar mutananka abinda suka baka na amsa da ka tallata musu wannan addini. Wa ma raddu alayka, da irin amsar da suka baka Ubangijinka ya ji. Wa qad ba'atha Allah ilayka malakal jibali, ina baka labari Ubangijinka yanzu ya aiko maka mala'ikan da yake wakiltar duwatsu, li ta'muruhu bima shi tafihi, domin ka umarce shi ya aikata abinda kake so game da su, in ka ce ya nike su kai tsaye ya nike su. Fanadani, manzo Allah yake cewa malakul jibali, a lokacin nan mala'ikan da ke kula da duwa su sai ya kiraye ni, fa sallama alayya ya mun sallama, kuma kala, sannan sai ya ce da ni, ya Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam, sai ya ce masa, zalika fi ma shi ita, ni ne mala'ikan da nake wakiltar Ubangijinka game da duwatsu, Ubangijinka ya turo ni domin ka umarce ni da duk abin da kake so, in shi ita an udubika alaihim la akhshabai, in kana so waɗannan manyan duwatsu guda biyu na dauka na jefa musu, to an gama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda tausayi da Allah ya kimsa a cikin zuciyarsa, kamar yadda Allah ya siffanta shi da wannan sifa, bil mu'minina ra'ufur rahim, kamar yadda ya faɗa, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, manzo Allah yace, bal arju ay yukhrija Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'a, yace kawai ni iya abinda nake bukata, nake fata a cikin tsakan su, daga tsakan su Allah ya fitar da wanda zai bauta masa ba zai shirka da shi ba, ni shi nake bukata, bana bukatar a halakar da su. Kaga anan ashahid daga cikin mala'iku akwai mala'ikan da Allah ya wakilta shi game da kula da duwatsu. sannan daga cikin mala'iku akwai mala'ikan da Allah ya wakilta shi game da mahaifa. Idan dugon mani ya shiga cikin mahaifar mace, idan ya kwashi kwana 40 ya zama dugon jini, ya sake kwana 40 ya zama kenan yana maniyinsa kwana 40, sannan idan ya ƙara wata 40 ya koma dugon jini. 40 ta farko mani, 40 ta biyu kenan dugon jini, 40 ta uku ya koma tsoka kwana 120. A ran nan Allah yakan turo mala'ika, Ubangiji ta'ala yakan daidaita halittar bawa. Idan namiji ko mace a fitar da dukkan wata gaba, wannan mala'ika sai Ubangiji ta'ala ya umarce shi cewa ya busa ma wannan ɗare, sannan kuma sai a umarce shi cewa ya rubuta al'amura guda hudu, ya rubuta arzikinsa da ajalinsa da aikinsa da cewa dan aljanna ne ko dan wuta. A ran nan mala'ika yake rubutawa. Kaga wannan kenan mala'ika ne na musamman wanda Allah ya wakilta shi game da mahaifa ta mace in ciki ya shiga. Sannan daga cikin mala'ikun akwai mala'ikun da suke dauke da al'arshin Ubangiji subhanahu wata'ala, kamar yanda yace allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak waqihim adhabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim waqihim as-sayyi'at wa man taqi as-sayyi'ati yawma idhin faqad rahimta al-aya. Kenan waɗannan mala'iku ne wanda Allah ya wakilta su game da ɗaukan gadon mulkinsa. Haka yace kuma wa yahmidu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya. Sannan kuma daga cikin mala'iku akwai mala'ikun da Allah ya wakilta su game da gadin gidan aljanna, waɗanda kawai su aikinsu shine tsaron gidan aljanna, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa yusiqal ladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Akwai mala'iku wanda Allah ya wakilta su game da gadin aljanna, wanda in mu'minai sun zo waɗannan mala'iku za su tarye su. Allah ya sanya mu daga cikin su. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ingantacce yake cewa a ranar kiyama bayan an ketare sirati, manzon Allah yace zan zo kofar aljanna sai na kwankwasa, mala'ikan dake gadin aljanna sai yace kai ko wane ne, sai in ce masa fa aqulu Muhammad, ni ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sai ya ce fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qabla, wannan mala'ika sai ya ce daman da kai aka umarce ni kada na sake na buɗa ma wani kafin kai. Sannan daga cikin mala'iku akwai mala'ikun da Allah ya wakilta su game da gadin wuta, bayani ya gabata shine Malik. Sannan kuma daga cikin mala'ikun akwai mala'iku waɗanda suke masu ziyarar wannan masallaci wanda ake kiran shi Albaitul Ma'mur. Sannan daga cikin mala'iku akwai mala'ikun da ake kiran su wato al-kiramul katibun, waɗanda suke masu daraja, masu rubuta ayyukan bayi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafalu. Mala'ika ne, mala'iku ne guda biyu wanda Allah ya wakilta game da kowane bawa, wanda suke rubuta duk iya abin da yake aikatawa na alkhairi da sharri. Haka Ubangiji ta'ala ya faɗa am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Haka kuma ya faɗa idh yatalaqqal mutalaqqiyan ani al-yamini wa ani al-shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dan adam ba zai yi wani lafazi ya furta wata kalima face akwai mala'ika mai dakonsa wanda yake halittacce zai rubuta kuma iya abinda mutum ya faɗa. Sannan daga cikin mala'iku akwai mala'ikun da Allah ya wakilta su game da kiyaye bawa game da hadari, wanda suna tafiya gaba da bayan kowa, mala'iku ne na musamman, duk inda bawa yake tafiya suna tahi a gaban shi, kuma wasu suna bin baye shi, duk wani abun da zai same shi na hadari suna kautar da shi, sai dai in alkadarin Allah ya zo kuma dole za su kauce abinda Allah ya kaddara ya tabbata, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul Ra'd, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dan adam yana da masu biya na mala'iku
waɗanda suke tafiya gabansa da bayansa suna kiyaye shi da izinin Allah. Duk wani abin da mutum zai fada na hadari to da izinin Allah sukan kare shi. Sai dai in alƙadarin Allah ya zo to dole za su kauce abin da Allah ya kaddara ya tabbata. Sannan daga cikin mala'iku akwai mala'ikun da Ubangiji Ta'ala ya wakilta su game da yi ma bawa tambayoyi a cikin kabari. Waɗannan mala'iku ana kiran su da sunan Munkar wa Nakir. Ɗayan sunansa Munkar, na biyun sunan shi Nakir, kamar yanda wannan sunaye nasu ya inganta a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda za su ma bawa tambayoyi guda uku bayan an binne shi. Waɗanda suka binne shi sun juya baya. Farko za su ce masa man rabbuk, wane ne ubangijinka. Tambaya ta biyu waman nabiyuk, wane ne annabinka. Tambaya ta uku wa madinuk, menene addininka. Mumini Allah yakan tabbatar masa da amsa mai dacewa, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Amma shi kafiri ko munafiki zai yi shashshika ya ce ai ban yi sani ba, naji dai kamar yadda mutane suke faɗa ni ma nake faɗa. Waɗannan mala'iku sai su kai masa duka su ce masa kar Allah ya sa ka faɗa kuma kar Allah ya sa ka sani. Shine dai a takaice anan malam yace wa nu'minu bil mala'ikati, wato muna imani muna gaskatawa da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala, wan nabiyina kuma mun yi imani da annabawan Allah. Babu wata martaba da Allah yake kai bawa sama da martaba ta annabta da manzanci. Wasu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hada musu wannan matsayi guda biyu, annabta da manzanci. Wasu ko Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsida su a wannan matsayi na annabta. Kuma ita annabta da manzanci ba wani kokarin bawa bane da yake kai shi, zabi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar ma kana lahum lakiyara, Ubangijinka shike halittar iya abin da yaso kuma shike zabar iya abin da yaso. Kuma haka ya faɗa Allahu yasdafi min almala'ikati rusulan wa minan nas, Ubangijinka shike zabar wato jakadu daga cikin mutane haka daga cikin mala'iku. Haka kuma can ya faɗa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, Ubangiji Ta'ala shi yafi kowa sanin inda ya dace ya saka manzancinsa. To dan haka kasancewar ita annabta da manzanci zabi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bayi ne nashi wanda kuma ya fifita darajarsu wato akan dukkan abin da ya halitta. Sannan kasancewar su annabawan Allah yana daga cikin sifarsu shine amana, wato da yin gaskiya. Amana da yin gaskiya. Dan haka manzannin Allah da annabawa gaba ɗayan su sun isar da sakon da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aza musu. Kuma sannan waɗannan annabawa da Allah ya turo da manzannin sun koma zuwa ga Ubangijinsu kuma sun gadar ma da jama'arsu da tattabai, kamar yadda kuma bayani zai zo nan gaba. Dan haka kowane annabi Allah ya turo shi da littafi na musamman, kamar yadda yake cewa kana nasu ummatan wahida fa ba'athallahu an-nabiyyina mubashirin wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba liyahkuma bayna an-nasi fi wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi makhtalafu fi. To shine yace wan nabiyina mun yi imani da annabawan Allah. Daga cikin annabawa akwai wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata mana sunayensu a cikin Al-Qur'ani, akwai wanda kuma bai bayyana mana ba. Don haka zamu yi imani, muna imani da annabawan Allah jumlatan wa tafsilan. Duk wani annabi daga cikin annabawan Allah gaba ɗaya, da wanda Allah ya bamu labari da wanda bai bamu labari, mun yi imani da su. Sannan bi tafsiri kuma duk annabin da Allah ya ambata mana sunan shi ko manzon shi ya bayyana mana, to mun yi imani da cewa akwai annabi daga cikin annabawan Allah mai suna wani. Ubangiji Ta'ala ya bayyana mana sunayen annabawansa da manzanni guda 25 a cikin Al-Qur'ani. Wannan su kadai ne sunayensu yanzu, annabi 25. Don haka sauran kawai cikin Isra'iliyati ne. In ka koma can cikin suratul an'am zaka samu 18 Allah ya ambace su a buɗe a jumlace, kamar yadda yake cewa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Sai ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub, an gane ko wa wahabna lahu kenan in ka dau Ibrahim sai ka ce wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullana hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min zurriyyatihi Dauda wa Sulaymana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadhalika najzi al-muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Ilyas kullu min as-salihin wa Isma'ila wa Yasa'a wa Yunus wa Lut wa kullan fadalna 'ala al-'alamin mun tsallake dai kenan su 18 Ubangiji ta'ala ya ambata su a can kenan cikin wannan sannan sauran cikon bakwai kin kuma sai ka dalime su a sauran ayoyi na Al-Qur'ani wadannan sune mala'iku 20 wannan annabawa 25 wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata mana to shine anan malam yace wan nabiyina wato mun imani da annabawan Allah sai yace wal kutubil munazzalati 'alal mursalina malam yace haka nan muna gaskatawa game da littattafan da aka saukar ma manzanni duk wani littafi wanda Allah ya saukar ma manzanni to mun gaskata wato da wannan littafi zamu dan koma baya kadan game da abin da ya shafi manzannin Allah da annabawa wato akwai wadanda Allah ya ba manzon shi labari kuma akwai wanda bai ba shi labari ba kamar yanda yake cewa wala kada arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka kamar yanda kuma a cikin suratul nisa ubangiji ta'ala ya faɗa wa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka daga cikin su akwai wanda muka baka labari kuma daga cikin su akwai wanda bamu baka labarin su ba to akan wannan wasu malaman suka tafi akan cewa ba wanda ya san adadin annabawa da manzanni in banda Ubangiji subhanahu wata'ala tare da cewa akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin da yake tabbatar da adadin annabawa da manzanni adadin annabawan Allah 120,000 adadin manzanni 313 malam yayi bayanin cewa wannan hadisi baya da cin karo da waɗannan ayoyi su waɗannan ayoyi bayanin da suke daga cikin annabawan akwai wanda Allah ya ba manzon shi labari akwai wanda bai ba shi labari an gane ko shi ko wannan hadisi kawai yana bayani ne game da adadin su kenan ana iya cewa abubuwan nan guda 10 ne daga cikin 10 kana iya sanin wasu kuma baka san su ba amma adadin an bayyana cewa ga bakin adadin su dan haka kenan 120,000 shine adadin annabawa manzanni ku 313 to shine sai yace wal kutubil munazzalati 'alal mursalin haka nan muna gaskatawa da littattafan da aka saukar ma manzanni su ma littattafai za muna imani da su jumlatan wa tafsilan a dunkule kuma sannan da daki duk wani littafi da Allah ya saukar da wanda Allah ya bamu labari da wanda Allah bai bamu labari ba mun yi imani kamar yanda kowanne annabi da kowanne manzo Ubangiji ta'ala ya saukar masa da littafi kamar yanda waccan aya ta dazu da muka karanta kanan nasu ummatan wahida fa ba'athallahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi ash-shahid wa anzala ma'ahum al-kitaba al-kitab anan bi ma'ana al-kutub ubangiji ta'ala ya saukar da littattafai tare da annabawan sa ma'ana kowanne annabi yana da littafi kowanne manzo yana da littafi sannan daga cikin littattafan akwai waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana mana kamar yanda ubangiji ta'ala ya bayyana mana daga cikin littattafan da ya saukar akwai at-taura wanda ya saukar ma annabi Musa sannan akwai al-injil wanda ya saukar ma annabi Isa sannan akwai al-furqan shine al-qur'ani wanda aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratu ali imran yake cewa alif lam mim allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi sai yace wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan الشاهد وانزل التوراة والانجيل وبنجي تعالى شيني يسوكر التوراة ذا النبي موسى شيني يسوكر ذا الانجيل ذا النبي عيسى sannan kuma shine ya saukar maka da wannan littafi mai suna Al-Furqan, littafin da ke rabe tsakanin gaskiya da ƙarya. Kuma haka can Ubangiji Ta'ala ke faɗa, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima stuhfizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada fala takhshaw an-nasa wakhshawni ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وبنجي تعالى يا فدا أنا يجي إنا أنزلنا التوراة للليمون مكسو كدا التوراة كينا وانا ينا نولا من الدولة مي إيماني دا چي و دا تشكيل تتفند الله يسو كر أقوي دي تافي من سونا التوراة وأكا سو كر ما وانا دي تافي شيني عن نبي موسى سنن أقوي دي تافي من سونا الإنجيل wa aka saukar ma littafin shine Annabi Isa, sannan kuma akwai littafi mai suna Az-Zabur, wa aka saukar ma littafin shine Annabi Dawud, kamar yadda yake wa ataina Dawud da Zabura, mu ne muka ba Annabi Dawud wato littafi mai suna Zabura. Zabur, Ubangiji Ta'ala ya saukar da wannan littafi ga Annabi Dawud. Sannan akwai littafan da aka saukar ma Annabi Ibrahim, akwai waɗanda aka saukar ma Annabi Musa banda At-Taura, kamar yadda yake cewa inna hadha la fi suhufil ula, sai ce suhufi Ibrahima wa Musa, kamar yadda yake faɗa am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahima alladhi waffa. To shine a takaice kenan yin imani da littattafan Allah wanda aka saukar ma manzanni kenan. Don haka duk abin da yake waɗannan littattafai mun yi imani da abin da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya tabbatar da shi. Kuma yin imani da Al-Qur'ani shine kenan ka yarda da cewa littafin Allah ne, sannan kuma ka bi dokokin da yake cikinsa, kenan daga cikin littattafan. Sai malam ya ce wa nashhadu, muna shaidawa, muna tabbatarwa, annahum, lalle su annabawan Allah, kanu alal haqqil mubin, sun kasance akan gaskiya mubayyaniya. Hanyar annabawan Allah ita ce hanya ta gaskiya, babu kokonto game da ci, kasancewar gaskiya ce. Saboda kokonto game da abinda manzannin Allah Subhanahu wa Ta'ala suka zo da shi, to na kai mutum zuwa kafirci. Dole ka tabbatar da cewa annabawan Allah akan gaskiya suke. Shine malam yace wa nashhadu, muna shaidawa, annahum, lalle su annabawan Allah, kanu alal haqqil mubin, malam yace sun kasance akan gaskiya wato mabayyaniya daga gun Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sai yake cewa wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minina ma damu bima sha'a bihi nabiyyu ma dama bima sha'a bihi nabiyyu lillahi mu'tarifin. Shine yace wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minina, malam yace muna ambatan ma'abuta al-qiblar mu, ma'ana waɗanda suke kallon gabas su yi sallah, ko kuma mu ce waɗanda suke fuskantar Ka'aba su yi sallah. Malam yace mu muna ambatan su muslimina, matsayin musulmi suke, mu'minina kuma matsayin mu'minai suke, ma damu bima sha'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama mu'tarifin, matukar suna masu furuci, suna masu tabbatar da gaskiyar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Sai ya ce wa lahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqi, kuma matukar wato suna gaskata shi game da duk abin da ya faɗa da duk abin da ya bada labari. Kenan anan aqidar ahlus sunna wal jamaa, duk wanda yake fuskantar Ka'aba yana sallah, ya gaskata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da duk abinda ya faɗa da duk abinda ya bada labari, to a wajen ahlus sunna wal jamaa a matsayin musulmi yake, matukar bai zo ba da abinda zai warware musuluncinsa. Kenan duk wani aiki da zai aikata na saban Allah, to wannan baya tube masa sunan shi, sifar shi ta musulunci ko kuma imani, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi ingantacce. Hadisin na cikin Sahihul Bukhari, manzon Allah yake cewa man salla salatana, duk wanda ya yi salla irin wannan salla ta mu, wastaqbala qiblatana, manzon Allah yace ya fuskanci alqiblar mu, wa akala dhabihatana, yake cin yankan mu, manzon Allah yace fa huwa muslim, wannan shine musulmi, lahu malana ya cancanci duk abin da ke gare mu na musulmi, duk abin da aka tana da ma musulmi to shi ma yana da kaso a ciki. Wa alaihi ma alaina, kuma shi ma na kan shi duk abin da yake kanmu, duk abin da Allah ya dora mana shi ma yana kan shi. To dan haka a aqidar ahlus sunna wal jamaa aiki na sako baya fitar da mutun daga cikin addini, matukar bai halitta abin kamar yanda karin bayani zai zo. Duk wani aiki na sakon Allah matukar ba abubuwan da suke warware la ilaha illallah, abubuwan da suke sanya mutum ya yarda, to wannan ba sa fitar da mutum daga cikin musulunci. In dai a matsayin mutum na musulmi ko kisan kai yake, yana shan giya, yana zina, yana abin da ya ga dama, matukar bai halitta wannan aiki, to a matsayin musulmi yake, baka da hujja da zaka kafirtar da shi. In ya tuba kafin ya mutu, to Allah zai karbi tubansa, matukar ya cika sharuɗa na tuba. In ko ya mutu yana aikata waɗannan laifuka bai tuba ba, to ya mutu a matsayin shi na musulmi, za a yi masa wanka irin yadda ake ma kowane musulmi, za a yi masa likkabani, kuma za a yi masa sallah, sai dai sallar ba masu daraja ba za su masa domin yin wa'azi ga mutane a kaurace ma gawarsa, amma sallah za a yi masa. Kuma a kai shi makabarta ta musulmi abin ne shi, kuma a yi masa addu'ar Allah ya gafarta masa, Allah ya yi masa rahama. Kuma a kyautata masa zato game da rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala, ba za a ce wane yanzu ma ana wuta. Wannan al'amarin shi na ga Ubangiji subhanahu wata'ala, tsakanin Allah da bawa kuma ba a shiga. In Allah ya ga damar yi masa rangwame, yi masa rangwame. In ya ga damar yi masa azaba, zai azabtar da shi gwargwadon laifinsa, kuma wannan laifin ba zai dawwamar da shi a wuta. A ƙarshe komai tsawon zaman da yayi a cikin wuta za a kai shi aljanna. Don haka gidai aqidar ahlus sunna wal jamaa a sababin aikata babban laifi, ba a kafirtar da mutum, ba a fitar da mutum daga cikin addini, sai dai in ya zo da abin da zai iya warware masa la ilaha illallah. Shi ne anan malam yace wa nusanni ahla qiblatina, malam yace muna ambatan ma'abuta alqiblarmu, ma'ana waɗanda suke fuskantar Ka'aba. Sai sallama malam yace muna ambatan su musulmi ne, matsayin musulmi suke mu'mini ne kuma mu'minai ne, madamu bima sha'a bihi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutarifi. Malam yace matukar wato suna furuci, suna tabbatarwa game da gaskiyar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi. Sannan walahu bi kulli ma qalahu wa akhbara bi, walahu yake cewa walahu bima bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin. Sannan kuma suna gaskata shi game da duk abin da ya faɗa da duk abin da ya bada labari, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya furuci game da son zuciya. Duk abin da yake faɗa da duk abin da yake bada labari wahayi ne na Ubangiji subhanahu wata'ala da yake yo masa, kamar yanda Ubangiji ta'ala ke cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha. Shi ne sai malam ya ce wala nakhudu billahi, ba ma kutsawa game da zatin Allah. An gane ku, mu faɗa abubuwa da ra'ayinmu da son zuciyarmu, ya ce a'a, wala naqudu fi zatillah, ma'ana ba ma kutsawa game da zatin Allah, mu faɗa abin da bai dace ba. Don haka al-Imam Abu Hanifa Allah ya ji kansa na faɗa cewa la yanbaghi li ahadin an yamtika fi zatillah bi shay bal yasifuhu bima wasafa bihi nafsa, yace baya dacewa ga mutum wato yayi furuci game da zatin Allah da wani abu abinda baka da sani game da shi, kawai ka siffanta Allah da abin da ya siffanta kansa, iya abin da ya faɗa na sunayen shi da sifofinsa a cikin Alkur'ani, ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da shi, ya ambace shi da sunayen a cikin sunna, sune zaka takaita ana. Amma ka kutsa a cikin zatin Allah subhanahu wata'ala, ka faɗi abu ba tare da sani ba, wannan haramun ne kwata kwata, baya halatta, laifi ne daga cikin manyan laifuka. Shine malam yace wala naqudu, yace mu ba ma kutsawa, mu ahlus sunna ba ma kutsawa fi zatin lahi, game da zatin Allah mu faɗi abinda Allah bai faɗa ba. Yace wala numari fi dinin lahi, kuma ba ma gardama game da addinin Allah. In dai mun san gaskiya ce to za mu karɓa, ba za mu zo da wata shubha, wani ra'ayi domin mu yi jayayya mu kautar da mutane. In dai aka faɗa maka cewa Allah ya faɗa ko manzon shi ya faɗa, to a matsayinka na musulmi baya halatta ka yi ja'iya, gardama ba aqidar ka bace. Shine yace wala numari, yace mu ahlus sunna a aqidar mu, malam yace ba ma gardama fi dinillahi, game da addinin Allah. in dai gaskiya ta zo muka tabbata fada ce ta Ubangiji ko ta manzansa to zamu karba da hannu biyu mu aje ra'ayinmu da san zuciyarmu ba ma wata gardama mu ringa jefa shubha a ringa ja'ija wannan ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka